Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 29 ga watan Yuni 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labarai.
To Hanifa shugaban Amurka Joe Biden ya sanar a yau Laraba cewa Amurka za ta aika da ƙarin jirage ruwan yaki da za a jirge su a ƙasar Spain kuma za ta inganta ƙarfin sojanta a Turai don mayar da martani ga canjin yanayin tsaro. Wata tsohuwar hadima a fadar White House ta faɗa wa 'yan majalisar dokokin Amurka a jiya Talata cewa shugaban ƙasa na wancan lokaci Donald Trump ya ƙara fusata da rashin jin daɗi game da rashin nasara da ya yi a zaɓen shekarar 2020. Kana tana mai ba da bahasin cewar ya amince da masu tada ƙayar baya a zauren majalisar dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021.
To kanin labarin duniyar kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa rahotanni daga jihar Taraba dake arewa maso gabashin Najeriya na cewa wasu 'yan bindiga sun kashe wasu sojoji biyu yayin da wasu 6 suka yi batan dabo a wani harin kwantan bauna da suka kai musu.
Sai mu suna isan jama'a kenan daga gashi da balayin nan su yi so. Sai suka fara sojoji. Sojojin da suka yi harin jama'a da su sun kashe sojoji ya kai biyu.
Za kuma a ji cewa gwamnatin tarayyar karkashin ma'aikatar noma da raya karkara ta kaddamar da wani sabon shiri da zai samar da abinci ga dabbobi a wani mataki na dakilar rikicin makiyaya da manoma. Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau wanda wakilinmu Nasir Adamu Elfikaya ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kungiyar Jama'atul Nasara Islam reshen jihar Filato ta kalubalanci hukumomin da suka gudanar da bincike akan wasu yaran musulmi da coci ekuwa ta tsare su da niyyar sanya musu addini. Bayanai na nuni da cewa a ranar 14 ga wannan watan Yuni shekarar 2022 ne hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta kai samame a wani gida da ke yankin Tudun Wada a birnin Jos, inda ta fito da yaran da aka keɓe su ake koyar da su karatun addinin Krista da sana'o'i. Wakilinmu Zaidan Babaji ta aiko mana da rahoto daga birnin Jos.
Daraktan agaji na kungiyar Jama'atul Nasrul Islam a jihar Filato Dan Juma Khalid yace sun samu labarin ne bayan ɗaya daga cikin yaran mai suna Abdulrahman Usaini da aka dauko shi daga garin Gombe ya tsallaka ganuwar gidan ya tsere daga bisani aka kai shi ofishin Jama'atul Nasrul Islam a garin Jos.
Duk abin da ya kamata hukuma ta yi musan da hukuma don hukuma ce da adalci shi ne lamarin addini ba a post mutum shiga addini tilas.
Wani mataki za ku dauka domin
gani? Mun kuma na gaban hukuma yi mun hukuma idan dai kamata bincike iyaye mu dai jama'atu ma da concern akan cewa duk abin za a yi zama cewa an kwantar din mu mu tabbatar da abin da ake ciki.
Abdulrahman Usaini yayi bayani kan irin rayuwar da suke yi a cikin gidan da aka killace su.
Ana fara mana karatun baizu da auren wurin gida sabita da adwa.
Da na tuntuɓi sakataren majami'ar ekuwa Rabaran Yunus Samadu kuwa ya shaida min cewa ekuwa da ma sauran ƙungiyoyin addinin Krista ba sa tilasta mutum ya shiga addinin ba tare da amincewarsa ba.
Ba wanda ya zo wannan gidan wanda ba wani ne ya kawo shi ba, musamman ma akwai wata tukuci da za su tambaya domin su samu shiga wannan gurin kamar admission na shekara ɗaya.
Sakataren majami'ar ekuwa Rabaran Yunus Samadu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Baba zai sake dawowa da cigaban labaran duniya. Yanzu bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Rahotanni daga jihar Taraba arewa maso gabashin Najeriya na nuna da cewa wasu 'yan bindiga sun yi wa sojojin kasar kwantan bauna inda suka kashe sojoji biyu yayin da aka nemi wasu 6 aka rasa. Daga Taraba ga Salisu Lado Garba da ƙarin bayani.
A Najeriya dai matsalar rashin tsaron da yana ci gaba da ta'azzara domin ko har yanzu dai wasu jahohi dake cikin Najeriya dai suna cikin dardar kamar irin su Niger, Zamfara kuma Katsina duka dai waɗannan jahohi suna fuskantar matsalar rashin tsaro koda a jihar Taraba ma yan bindigan dai yana ci gaba da cin karen su babu baka a karamar hukumar Karim Lamido dake jihar Taraba lamarin da ya janyo a yankin garin Jamaga dake karamar hukumar Karim Lamido dai yan bindiga suka yi nasarar kashe sojoji guda biyu da kuma tarwatsa saurar wanda har yanzu dai sojoji shi da sun yi batan dabo ba a ma san ina suke ba kamar dai yadda wani wanda ya tsallake da kyar ayin akuwar lamarin ya koshe da mana lamarin da ya faru tare da alƙawarin cewa ba za a ambaci sunan sa ba
suna zuwa suna daukan mutane a wajen jinmu
ina ne wajen jin naku a wani karamar hukuma yake
karamar hukumar Karim Lamido da jihar Taraba
ina jin ka
to yanzu a sallah mutanen nan gari a daga sun kawo hari ya kai su biyar a garin Dingari ya kai su biyu sannan sun kawo hari a garin Belango wanda suka yi yanka sarakuna guda biyu sannan sun kawo a nan da zo komodoro su ma sun kashe mutane sun kai uku a wuri sannan sun kawo hari a gibi sun kashe mutum biyu a wuri sannan mashin kiriya sun kawo hari sun kashe mutum biyu a wuri da yau abin da ya faru a garin Jamaga to yanzu mu suna isan Jamaga kenan daga ga barayin nan su iso sai suka fara sojoji to da yinda suka yi aron jama'a da su sun kashe sojoji ya kai biyu amma sauran ma su ba garin da suke ba
yanzu ne hali kuke ciki
muna neman tallafi a wurin gwamnatin tarayya kuma gwamnatin city ha babu karmin bindiga hanu
wani irin bindiga ne a hanu
Alhaji Tanko Andami dake zama tsohon dan majalisa mai wakiltar Karim Lamido ta daya a majalisan dokoki na jihar Taraba shi ma dai yayi mana karin haske tare da zufafa bayanai kamar haka
Tunana Alhaji Tanko Bubbu Andami ni tsohon dan majalisa ne a wannan mazaban ba yanda muka iya muna kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha ayi gaggawan kai dauke ma wannan al'umma domin shin a halin yanzu a yau din nan jabjab gabaki daya ko mutun daya babu a garin ko madoro ko mutum daya babu a garin dalili kuwa shine mutanen nan suna cin karen su ba babbaka suna nan a bodan mu da Plateau suna nan a bodan mu da Bauchi da yake Karim Lamido babban lakal gamman ne tana boda jihohi kusan uku ko hudu wannan boda din kusan wa'annan mutane sun maida shi kasuwa kawai sai abin da ransu ke so
ko menene ma mahukuntan jihar Taraba za su ce akan wannan batu duba da cewa al'amarin rashin tsaron da ya dade yana ciwa al'umman jihar Taraba tuwa kwarya Alhassan Hamman Gasol dai shine Kwamishinan Ruko na ma'aikatar yada labarai na jihar Taraba shi kuwa cewa yayi
idan an kore su ta wannan wuri sai su bulo ta wancan wurin kuma sojoji suna tafiya ta wancan wuri suna dawowa wannan wurin din haka suke ta yi sannan magana fa kai yanzu nan sojoji suna ainihin karfa kuma ta kallabi an aje sojoji a gojin jiya din nan gwamnatin jihar Taraba a ofishin sakataren gwamnati ta yi meeting da vigilante wato yan banga da kuma mafarauta wato hunters ta yi meeting da shugabannin su jiya din nan suka yi meeting da shugabannin su a ofishin sakataren gwamnati akan yadda gwamnati za ta yi ta taimaka musu su shiga wannan wato al'amarin din ai kwanaki sojoji sun kai hari a kambarin a cikin kambarin har da jirgin sama an kore wayannan mutane an fartake su amma yanzu kuma sun saki dawo ne
a halin yanzu dai yankin Jabjab garin Billari Baralgo da kuma Jamaga dai dake Karim Lamido a jihar Taraba dai yan bindiga sun manda wannan sansani wata karamar kasuwa Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya
tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram ga Baba Yakubu da ci gaban labaran duniya
wata tsohuwar hajima a fadar White House Cassidy Hutchinson ta faɗa wa 'yan majalisar dokokin Amurka a jiya Talata cewa Shugaban kasar da wancan lokaci Donald Trump ya ƙara fusata da rashin jin daɗi game da rashin nasara da ya yi a zaben shekarar 2020 tana mai ba da bahasi cewa ya amince da masu tayar da ƙayar bayan a zauren majalisar dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun bara lokacin da suka yi kira da a rataya mataimakin shugaban kasar na lokacin Mike Pence saboda ƙin juya sakamakon zaɓe. Hutchinson ta ce yayin da wasu dubban magoya bayan Trump a majalisar dokoki ta Capitol ke rera take na rataya Mike Pence, Trump ya gaya wa shugabanta na aiki wanda ke zama shugaban ma'aikatan fadar White House Mark Meadows cewa Mike Pence ya cancanci hakan. Sai dai ta ambato kalaman Meadows yana cewa Trump baya tunani saboda duk abubuwa da masu zanga-zangar ƙin jinin Pence ke yi bai dace ba. Magoya bayan Trump sun kafa wani katafarin katako da suka ce za a rataya mataimakin shugaban kasa a gaban majalisar ko da yake masu tsaron Pence sun shiga da shi wani wuri mai cikakken tsaro wasu masu tayar da kayar bayan sun zo kusa da inda aka shiga da shi da kimanin mita 12 kacal. Daga bisani, Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa Mike Pence matsoraci ne saboda ya gaza hana tabbatar da nasarar da Joe Biden na Democrat ya samu wanda ya ba Trump kashi a zaben shekarar 2020.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto na mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A ci gaba da yunkurin nemo maslaha ga yawan rigingimu da ake samu tsakanin makiyaya da manoma a Najeriya, gwamnatin tarayyar kasar karkashin ma'aikatar noma da raya karkara ta kaddamar da wani sabon shiri da zai mai da hankali kan harkokin kiwo da inganta noma wajen keɓe wuri na musamman da za a yi noman da zai samar da abinci ga dabbobi da ake yawo da su. Daga Abuja ga rahoton da Shamsiya Hamza Ibrahim ta hada mana.
An kaddamar da wannan shiri ne a filin kiwo na Faikon Kore dake Gwagwalada a nan babban birnin tarayya Abuja a matsayin ɗaya daga cikin matakai da dama da gwamnatin tarayya Najeriya ta mai da hankali akai da nufin dakile yawan tashe-tashen hankula dake tsakanin makiyaya da manoma da kuma inganta dorewar abinci tattalin arzikin ƙasa da kuma fitar da kayayyakin kiwo zuwa wasu ƙasashen waje kamar yadda ministan noma da raya karkara Dr. Muhammad Mahmud Abubakar ya bayyana.
Abu ne wanda yake mun yi shi tsari yanda zai dore in Allah ya da. Muna ganin cikin ikon Allah zai iya kawo maslaha zai kawo sauki domin dole ne a samu wani wuri yanda kaman za a yi noma a samu wani wuri shi ma yanda za a iya shuka ciyawa shi shuka ciyawa nan shine zai hana ma yanda dabbobi za su rinka zuwa suna cin amfanin gona. Muna da ƙasa sosai a nan arewacin Najeriya ba kaman kudu bane, akwai ƙasa da za ta ishi a yi noma kuma a shuka ciyawa. Wani lokaci ta haka ne ake samun matsala shanu ko tumaki ko wani abu makamancin haka su shiga gona su ci, amma in aka ce ga wuri an keɓe daban na shuka ciyawa sai a kada shanu zuwa can inda za su je su ci.
Manufar ci gaban wannan tsari dai shine samar da yanayi da ya dace don samun abinci da zai kawo ƙarshen tsarin kiwon gargajiya na yawon da makiyaya a Najeriya ke yi a tsakanin yankunan arewaci da kudancin ƙasar da kuma muhimmi samun rufin asiri. Muhammad Ali Baba shine shugaban kungiyar ta masu noman ciyawar dabbobi a Najeriya.
Wannan kaddamarwar da aka shine yanda za a yi mutane su fahimci, musamman makiyaya da manoma su fahimci cewa harkar noma abinda awaki shanu za su ci ita ma harka ce ta samun rufin asiri, ta samun kuma kwanciyar hankali, saboda yawanci abin da yake kawo hatsaniya tsakanin manoma da makiyaya shine suna shigan musu wanaki.
Shi ma da Tayinusa Muhammad Isiyaku dake aiki da ma'aikatar dabbobi ta NAPRI dake Jami'ar Ahmadu Bello yayi ƙari da cewa
shuka ciyawa shine zai kawo muna mafita dangane da abin da ya shafi fadaci-fadaci da makiyaya da manoma suke yi. To yanzu ciyawa abu ne da yake ana shuka shi kamar wanda ake shuka duk wani abinci da za a ci, haka ake shuka ciyawa. So anan NAPRI mun research institute bincike ne mu ga wa'annan ciyawi din wanne ne za su suke da inganci ma dabba, wanne ne ina ne za a shuka ciyawa kaza ina za a shuka shi, ina ciyawa kaza ina za a shuka shi, sannan kuma wanne ne zai idan dabba ta ci zai bata madara sosai za ta sai sa ta yi kiba. To wa'annan ababen ne muke research akai muke bincike akai.
Sai dai al'umar yankin Faikon Kore na karamar hukumar Gwagwalada da aka fara wannan tsari a wajen su sun bayyana kokensu da zargin gwamnati da kwace musu gonaki. Sakataren yankin Honorable Ibn Jafar Jibril Faiko ya ce
gaskiya mutanen mu ba su santa ba, mutanen mu ba su gaji kiwo ba, ba su iya ta ba, in ma za a koya ne a hankali ne. To gabani wannan koyon har asaba yaya mutu rayuwa mutane su kasance shine damuwar mu a yanzu haka.
Shugaban kungiyar manoma masu shuka ciyawa a Najeriya mai martaba Sarkin Muri na jihar Taraba Alhaji Abbas Tafida ya ce sai da hadin kai za a samu mafita don cin moriyar wannan sabon tsarin.
Dole a yi gani gaka a fidda fasalin da masu kiwo za su yi su ciyar da shanunsu ya wadata, masu noma za su yi su abinci kasa ta sami abinci ya wadata, sannan kuma kada ku manta ba abin da yake takura manomi yanzu ya kai taki. To duka duniya yanzu an gane organic fertilizer wato taki na kashin shanu shi yafi komai alheri, don haka abin da zai fi alheri a kasa shine kusan duk mai noma na masara da gero da dawa ya dawo shi ma yana shanu shanu yana kiwo. Shi yasa ake son a koyarwa kowa a gefen gonansa ya raba biyu. Gefe daya yayi abincin da zai ci. Gefe daya yayi ciyawan da zai ci da dabbobi su ma abincin da zai ci ne.
An dai ayyana duk ranar 28 ga watan Yuni na kowace shekara a matsayin ranar tuni da wannan sashi da zai muhimmantu wajen wayar da kan al'umma musamman makiyaya da manoma da kuma horar da su dabarun noman kiwo iri-iri. Shamsiya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya, kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin arewa a yau.
Domin fare wada harjisi da yawan barna ba kariya
arewa a yau.
Masu sauraro barkamu da dawowa shirin arewa a yau. Yake kawo muku lamuran da suka shafi jihohin arewa 19 da suka hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin za mu ci gaba da jin bayanin yanda za a inganta tsaro daga Manzo Hamza Al-Mustafa. Sai kuma mu ji kalaman marigayi kwamishinan kimiyya da fasaha na jihar Katsina Rabi Nasar kan shin fidda kuɗi ke samar da tsaro ko kuwa akwai wata dabara ce.
Arewa zumun ta samu du sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi.
Farko ga Manjo Hamza Al-Mustafa.
To ai tun wancan karan ka duba 1994 zuwa 98 ai kaga akwai tsarin da ake yi. Na daya duk inda aka ga yawancin su suke ana musu sai kaga an tani kaman bohor inda ruwa zai rika taruwa saboda shanun su, saboda haka ba sai sun yi tafiya wurare ba. Kowace jiha sai aga inda Fulani suka yi yawa sai a musu bohol a daji, shanu ga gurin ruwa nan ga kuma ciyawa nan. Kuma akan yawanta mitin tsakanin manoma da kuma su makiyaya domin dai zamantakewar sa dore. To yanzu za ka kowace local government ta bari sarakuna da ake dora su akan wannan sun bari. Yawancin bohol din nan ya lalace babu ruwan daga wuraren da mu muka je. Kuma a yau babbar magana shine kwaya. Kwaya da bindiga. Kuma wannan babu wani abun boyewa. Duk lokacin da aka yi zabe a Najeriya, ƴan siyasa suna siyan bindigogi da kwaya da yawan gaske kuma a baza ta ko ina. Kuma kaman maganar tramadol din nan kashi biyu ne. Daya wanda hukuma ta bari ana kaiwa asibiti. Daya wanda ake gurbata shi bayan an shigo da shi Najeriya, sai a shigo da shi arewan kuma. In kawo arewan ma jihohi guda 5 ne ake kaiwa daga nan ake rarraba sauran wurare. Yau kuma a ci har ma da waɗansu ƙasashe sai da suke ƙetaren Najeriya. Idan aka kawo kuma shi wannan abu daga sun sha sun saba, ka bari shine masifa. To yau sha suke yi, to ga bindiga, ga tramadol, ga ba shanu, ga ba bohol inda za a ajiye, kuma ga ba wani mai tunanin yanda za a yi. Yanzu kowane arɗo kowace jiha inda za a kirawo arɗo shi ma da arɗon da suke ƙarƙashinsa a zauna a wannan jihar da kuke zaune, menene matsalan kuma za a yi tallafi. Sun sani da ni ina mitin da arɗo-arɗon nan duka. Har Kudu mun tashi mun je, akwai abin da na yi wa Kudu kwanakin baya. Muka tashi da arɗo-arɗon nan da muka ga a gurin Iyamurai kisan Fulani da kuma ƴan arewa ya yi yawa. To sai wata hikima ta zo kanmu bayan mun yi mitin har da gwamnan Enugu ya zo. To sai muka shirya da masu waya. Kowane mutum zai ce okay, ni ina da shanu 50, ina da shanu 100, ina da shanu 200 kaza kaza. To sai muka shirya da masu waya. Akwai wani dan karamin abu wani chiefs. Shi mai shanu shi zai faɗi inda za a sa. A kofaton kafa ne na dama, na hagu ne, na ƙaho ne, jela ne, kunne ne. To sai a boye wannan abun. Daga an saci saniya guda ɗaya. To daga an yi masu wayan nan za a gano saniyan nan a gidan wa take, ba ya sata. To da ƴan sanda da su masu gidan waya sai suka gano daga an saci saniya an sani. To sai sata saniya ta ragu a kasar Ibo. Ni na kai musu wannan abu. To sai muka samu waɗansu daga cikin arro na muke wannan abun shi za a yi wa arewa. To kaga amma arewan sai fandare aka kasa cewa daga ina za mu fara kuma su waye suke so a yi. Waɗansu sai suke kyashin kuɗin ɗan ƙanƙanin wannan abu da za a sa a jikin saniya saboda ga an sace ta a sani. Waɗansu kuma sun gwammace suna shan ƙwayan haka, suna harbe-harbe su ɗauke mutane a basu kuɗi, ya fi kawo musu kuɗi a kan kiwon ma kanshi. To wannan gurbatar ita ce. Kuma wannan gurbatar shi ne ya nuna kaga ƴan sanda ba su aikinsu. ya nuna sarakuna ba a sa su a cikin abun ba kenan. Na biyu, na uku kuma ya nuna shi masu shinshinon abu wajen sanin me yake faruwa wajen tsaro su ma sun yi karanci. Hudu kuma ya nuna su yaran da suke da bindiga da ƙwayan suna sha da yawa kuma ana tsoron shigan dajin inda suke. Yau babu manoman a dajin saboda suna tsoro za a sace su. Su ma yaran ba sa zuwa dajin in kuma kaga sun je kamo wani waɗansu ne ko sun kamo waɗansu sun kai shi dajin. A yau daji yanzu ya gagara mutanen shiga. Shi yasa kaga a yanzu hakan nan da nake maka magana. Me ake cewa ɗan farauta ake cewa ne? Maharba na Najeriya. Yanzu maharba wanda gwamnati ta ba ƙarfin wannan abu yanzu ni ne grand patron nasu. To ni kuma akwai tsarin da muka shirya har irin makamin da ya kamata su rike akan shiga daji da kuma kula da daji. Ai kaga an fito da wani sabon doka. To dukka daga nan muke tsara muke ba su suke bi. Saboda dai a dawo da wannan martabar ta arewan a ce dai yau ga daji mun kasa shiga mun kasa amfani da shi. Ba daidai bane arewan nan tana neman tallafi da ƙarfin gaske da wanda suka damu da wanda suka san ciwon haka.
Mun gode Al-Mustafa. Yanzu ga marigayi Rabe Nasir, tsohon kwamishina a Katsina kuma tsohon dan majalisar wakilai, wanda wasu masu kisa suka yi sanadiyar ajalinsa a gidansa da ke Katsina. Kasancewarsa masanin tsaro yakan yi sharhi kan samar da tsaro a yankin Arewa. Shin ba da kuɗi kadai na samar da tsaro?
In ma an ba da kuɗin, to akwai wasu abubuwan da ake bukata su tabbata kafin a samu nasarar aikin kanshi. Dan ka ba dan sanda kuɗi da sauransu da kayan aiki ya je ya aiki, akwai wasu abubuwa kuma da yake bukata. Yana bukatar haɗin kai na mutanen ƙasa. Yana bukatar cewa lalle ya aikin shi ci nasara ba tare da tsangwama ba. Yana bukatar cewa idan aka ce ga aiki ga laifi ga kuma mai laifi ya kama shi ya bincike shi kuma ya gurfanar da shi kotu a kotu ta tabbatar da laifin ya inganta kan wannan mutum ko bai inganta ba. Wato duk abin da zaka yi idan matsau baka da imanin kai shi tsakanin ka da Allah kuma ka sa kanka lalle kai to ba za ka yi nasara ba. Za ka ga cewa kamar wasan kwaikwayo ne kake yi ba da gaske kake ba. Amma in ka ce da gaske kake ga kuma kayan aiki ga kuma haɗin kan jama'a al'umma kuma ga aikin ana yi nan miyagun ayyuka ga kuma masu yin me zai hana ka ci nasara? Za ka ci nasara. Ka bincike su ka kama mutanen nan sannan kuma a kai su kotu mutane su gani. Amma a halin da muke ciki yanzu duk wannan abubuwan yawanci ba hakan bane ba. Kuma miyagun mutanen nan sun kai yanayin da suna da ƙarfi suna da kuɗi kuma za su iya amfani da dama su tunkari duk wani jami'in tsaro ko kuma hukumar tsaro. Idan ta kamaka kai bincike ka kai su kotu to su suna da kuɗin da za su dauki lawyer da kai a matsayinka na hukuma baka iya dauka haye shi ka je kotu kare ka. Dan haka in ba ka kai shi kotun zai dauki katin lawyer da bai da imanin yin daidai ya je ya kare wanda bai yi daidai ba kuma ya ci nasara ma wanda bai yi daidai ba. Wannan kuma yake in dai haka zamu ci gaba kamar yadda muke gani a kasar nan ba inda zamu. Wannan zai kawo wani tarnaki ga yanayin zartar da ayyuka na tsaro a ƙasar nan. Kuma jama'a kullun za su dinga samun dalili suna ta koke-koke. Ba muna ma magana wai cin hancin 'yan sanda a kan titi ba a ba su naira 20, naira 30, naira 50 da kuma yawan zalunci da suke yi su kwara da jama'a. Da a halin yanzu ba su kaɗai ke ba, sojoji ma ba su bari ba. Sojojin ma mafi kuka da su. Wanda yake ba ruwan soja da shigowa harkar zaman lafiya a ƙasa in ba ya zama dole ba. Kuma in suka zo galibi kamata ya samu takaitaccen lokaci su yi aiki su tafi. Idan suka saba da jama'a suka saba da su ba wanda zai ƙara jin tsoronsu. Musamman tunda raunin da ke gare su na rashin abin aljihu zai sa su dinga karɓa wurin mutane. Yanzu sai ga sun tsaye da mota ba gaira ba dalili ba su san takardar mota ba su san yanayin aikin mota ba su san komai ba sai dai su tsaya su ta wasu 'yan tamboyi ba ma bincike suke ba su ga kana dauke da wani miyagun abu ko baka da shi kawai sai a taima kai. Kuma in kana cikin mota ta gida ko wani abu za ka ga an ce kai ka wuce. Amma mota haya da kuma taxi da bus da kuma wanda aka gani aka rena shi a fuska sai ga an latsa shi ana neman a karbo wani abu wurin shi. To me yake bambanta su da 'yan sanda da suke karɓar hanci su ma? Saboda haka tunanin shi ne ina fatan sojojin nan a gaggauta ɗauke su daga kan titunan nan. Kuma 'yan sandan nan a gaggauta inganta aikinsu da ƙwarewarsu da yanayin training nasu domin aikin su ya saba ba abinda aka san su da su shida dan su zo su karɓi aikin da dama nasu ne. Gazawarsu ce ya sa waɗannan mutane suka zo su taimaka masu sojoji da kamata ya yi bayan taimakon nan da nan su koma Bariki inda aikin su yake. Dan sanda an hura shi yadda zai tafi da aikin shi cikin al'umma. To soja dubbe da wannan ba abin da ya sani sai ya bude ido ya jan ido ya zagi ya harbi mutane ya sa mutane tsallan kwado wannan duk ba daidai bane ba wannan abubuwa ne na dabbanci da aka sani a can in ana yaki ba abin da ya sa soja zai mu'amala da farar hula
Allah ya ji karrabe nasar masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon sharan a madadin muryar Amurka Ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma da gabatar da shirin. Ki ce wa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Kai sai ku kuhin mutu don ku jara kasar ku da gaskiya.
Nasir, bari mu karanto muku kadan daga cikin sakonnin da masu sauraro kan turo mana ta email.
Sakonmu na farko ya fito daga Safiya Nugumin Zangon Daura. Yace samar da tsaro mai inganci a Najeriya shine zai kawo ƙarshen kalamar mallakar bindiga da wasu gwamnonin arewacin Najeriya suke yi wa al'ummar su. Da fatan gwamnatin Najeriya za ta yi abin da ya dace a harkokin tsaro. Sai sakonmu na gaba inda ya fito daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir da Alhaji Bra Dada Galadima da Alhaji Gambo mai citta kasuwar Katiskum a jihar Bauchi. Suka ce bullar fari da tsuntsaye masu lalata amfanin gona a jihohin Sokoto da Zamfara da Kebbi. Abin tsoro ne da fargaba matuƙa. Daga ƙarshe ya kamata gwamnatocin jihohi da na tarayya su ɗau matakin hana bazuwar su zuwa wasu jihohi makwabta. Sakon Haruna Muhammad Katsina da Zainab Ahmad Malumfashi suka ce ƙasashen duniya ya kamata su gaggauta shiga tsakani akan rikicin da ke wanzuwa a ƙasar Ukraine da Rasha. Duba da ganin yadda rikicin yake shafar wasu ƙasashe musamman ma a fannin tattalin arziki da kasuwanci. Sakonmu na gaba ya fito daga Iyas Ibrahim Katsina da Garba na Hali Kamba TV suka ce yawaita hare-haren 'yan bindiga a jihohin Katsina, Zamfara da Kaduna da Niger. Wannan babban damuwa ce sosai akan cigaban arewacin Najeriya. Muna kira ga gwamnatin Najeriya da masu kurin su manyan arewa ne su kawo ƙarshen wannan zalunci da ake yi wa al'umma da basu ci ba basu gani ba. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Hajiya Binta Wunar Lida Doguwar Kano. Ta ce ina kira ga 'yan uwa matan Najeriya da su ƙara ƙaimi sosai wajen mallakar katin zaɓe domin katin shi ne babban makamin zama cikakken ɗan ƙasa na gari. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar a yau Laraba cewa Amurka za ta aika da ƙarin jiragen ruwan yaƙi da za a jirge su a ƙasar Spain, inda ya kuma ce za a kafa helikwatar rundunar Amurka ta biyar ta dindindin a ƙasar Poland. Kana Amurka za ta kafa wata rundunar wucin gadi na sojoji 3,000 da wasu ma'aikata 2,000 wadda helikwatar ta za ta kasance a Romania da kuma tura ƙarin jiragen yaƙi samfurin F-35 guda biyu zuwa Burtaniya. A hali da ake ciki kuma shugaban kasashen Koriya ta Kudu da Japan sun bayyana fatan su na kyautata hulɗa da ke tsakanin kasashen biyu a wata gajeriyar ganawa da suka yi a jiya Talata a gefen taron kungiyar tsaron NATO a birnin Madrid na kasar Spain. Shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol da Prime Minister Japan Fumio Kishide sun gana na kusan mintuna 3-4 yayin wata liyafar cin abincin dare da Sarkin Spain Philip na shida ya shirya kamar yadda ofishin shugaban kasar Koriya ta Kudu ya sanar. A ƙarshe, kungiyar jama'atu Nasarar Islam reshen jihar Filato ta kalubalanci hukumomin da suka gudanar da bincike akan wasu yaran musulmi da coci ekuwa ta tsare su da niyyar sanya musu addini. Bayanai na nuni da cewa a ranar 14 ga wannan watan Yuni shekarar 2022 ne hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta kai samame a wani gida da ke yankin tudun wada a birnin Jos, inda ta fito da yaran da aka keɓe su ake koyar da su karatun addinin Krista da sana'o'i.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe. Idan Allah ya kai ma shirin mu na dare 9 da rabi agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da ƙarfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Albration wadda ta hada shirin da injiniyan mu na yanzu Al Santos ni Hanifa Kabir Isa ke muku fatan alheri.